sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji bayanin da Janar Rabi Abubakar kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya ya yi akan rahoton Majalisar Dinkin Duniya wanda ya nuna cewa Ƙungiyar 'yan Boko Haram na fama da rashin kuɗi. Muna kuma da ɗauke da ra'ayoyin wasu 'yan yankin Niger Delta game da lafiyar shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon yadda ake gudanar da zanga-zanga kwanan nan a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Fiye da duku wani shugaba a tarihin ƙasar Somalia da yake daidaita, Abdullahi Muhammad ya samu gagarumin goyon baya da kyautata masa zato a daidai lokacin da ya hau ƙaragan mulkin ƙasar. Dubban mutane ne suka mamaye titunan birnin Mogadishu suna shewar murna a yammacin Larabar jiya bayan da Majalisar Somalia ta zaɓi Muhammad da aka fi sani da Farmajo da gagarumin rinjaye. An shirya irin waɗannan bukukuwa a birane da dama a faɗin ƙasar Somalia da wasu garuruwan Kenya kamar na Garissa da kuma Eastleigh, wanda mutanen Somalia ne ke da rinjaye a cikinsu. Ko shakka babu, wannan bukukuwan na nuna ko kuma na murna ya tabbatar da cikakken goyon baya da Farmajo mai shekaru 55 wanda kuma ba Somalia ne kuma ba Amurka ya samu. Ahmed da Abdullahi Sheikh Ahmed yana cikin masu murna a birnin Mogadishu kuma ya bayyana wa sashen Somalia na murya Amurka cewar wannan abu bai taba faruwa ba a kasar saboda Farmajo dai ya samu goyon bayan matasa da iyaye mata.
Sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya zai ci gaba da aiki a cewar wani alkalin babbar kotun Kenya John Mativu da ya zartar da hukunci a yau Alhamis da cewa umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na rufe sansanin ya nuna bambanci da rashin dattako. Ya ce shawarar gwamnatin da ke auna 'yan gudun hijirar kasar Somalia wani abu ne da ya sabawa doka kuma yana zama nuna bambanci, inji Mativu, wanda ya kuma ba da sanarwar sake bude sansanin bayan hukumar 'yan gudun hijirar kasar ta wargaza shirin. A cikin watan Mayun shekarar 2016, gwamnati ta yi ikirarin rufe sansanin na Dadaab, babban sansani da ke ɗaukar mutane fiye da 258,000 wanda galibinsu 'yan Somalia ne, kafin watan Nuwamba bara. Amma wannan umarnin ya samu jinkiri har na tsawon watanni 6. Muhammad Abdullahi Jimali, ɗan shekaru 24 da haihuwa, yana cikin waɗanda rufe sansanin ya shafa. Matashin ya ce wannan shine labari mafi daɗi da na taɓa ji. Ya ce mutum kamar ni da aka haife ni na girma a cikin wannan sansanin, ban taɓa ganin Somalia ba kuma ban san komai game da Somalia ba, don haka mun yi murna da jin wannan labarin.
Wayannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓo Neil Gorsuch, wanda za a naɗa shi a matsayin babban alƙalin kotun ƙolin ƙasar, ya cancaki waɗanda suke sukan lamirin wato zaɓensa cewa abin takaici ne kuma son ake yi a bubbuge masa gwiwa. Gorsuch ya yi wannan hurici ne a wurin wata ganawa da wani wakilin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattawa da ake kira wato Richard Blumenthal jiya Laraba, wanda ya bayyana jawabin Gorsuch ga jama'a. Kakakin Gorsuch wanda ake kira wato Ron Bojen ya tabbatar da sahihancin jawabin na Gorsuch, inda Bojen ya ambato wata sanarwa daga Senator Kelly Ayot na ɓangaren Republican wanda ya taimakawa Gorsuch a lokacin da yake ganawa da wakilan Majalisar Dattawan. Bojen ya kuma faɗawa wannan gidan rediyo ta muryar Amurka cewar Jawabin na Gorsuch wato martani ne ga kowane irin sukan lamiri ga sashen shari'a ba wai don jawabin shugaban kasar kadai ba.
Wani babban kwamandan sojan Amurka a Afghanistan, General John Nicholson, ya faɗa wa kwamitin aikin soja cewar yana kyautata zaton sojojin Afghanistan da suke samun goyon bayan sojojin Amurka sun samu tsaiko a yakin da aka kwashe kusan tsawon shekaru 15 ana yi. Ya ce kafin a samu rinjaye dakarun na buƙatar ƙarin wasu dubban sojoji kamar 8,400 a Afghanistan. Nicholson ya sha tambayoyi a yau Alhamis daga wakilan majalisar dattawa game da yadda gwamnatin Trump take kula da wannan yakin da suka riska na Afghanistan. Nicholson ya ce ƙarfin kai hari shine abu mai mahimmanci don kauda duk wani tsaiko da suke samu a yayin da ƙarin sojojin Amurka zai taimaka game da shawarwari da gudunmuwa ga zaratan sojojin Afghanistan shi ma zai taimaka wajen samun nasara. A cewar Nicholson, dakarun Afghanistan sun yi aikin kimanin kashi 80 cikin 100 ba tare da taimako ba a bara, sai dai sun sha kashi a fafatawar da suka yi a bara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahoton da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya fidda kwanan nan ya nuna cewa ƙungiyar Boko Haram na fuskantar matsalar kuɗi, an kuma karya mata lago wajen gudanar da ayyukanta. Duk da dai hukumomi na ci gaba da jan hankalin jama'a akan su sa ido su kuma sanar da duk wani abu da basu gane ba. Wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan hirar.
General Rabi Abubakar, kakakin headquarter tsaro ta Najeriya, ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa lallai matsalolin karayar tattalin arziki da fasawar da dakarun sojoji na Najeriya suka yi ya taimaka matuƙa gaya wurin karya lago da karkashin ayyukan ta'addanci da ƙungiyar Boko Haram take yi.
Ka san duk abin da mutum ke yi ba dan Allah ba, dama yana da lokaci kuma yana da ƙarshe. To ƙarshen su ne ya zo sannan. Kuma ka sani cewa muna ta ainihin yin ayyukanmu na aikin soja a wannan yankin, ba marai kamar shi wannan wani operation da muke cewa operation Fanalei, da bayan an murƙushe su sun gudu, muna ainihin ci gaba da operation namu na mutabar cewa mun kukoto dukkan wanda ke hannun wannan mugayen mutane. Sannan kuma bayan wannan akwai operation da muke gama na gama aiki 2, sannan shi wannan operation gama aiki 2 din a ainihin domin a daɗa dukkan wasu kafa ko kuma kafofi da suke samun ainihin tallafi, domin a tabbatar cewa sun rasa wani tallafi da suke samu. Sannan kuma wannan operation yana aiki sosai, idan haka za a ga cewa mafi yawancin abin da suke yi yanzu suna zuwa ƙauyuka ne, 'yan ƙauyuka suna kai musu hali domin samun abinci da sauran su, kamar da magani a sati biyu da suka wuce. Mun san cewa sun kare, sannan mun imani cewa za su gaba da karewa.
Idan ka haɗa duk waɗannan abubuwan guda uku ko huɗu, kuma ga kariyar lagon tattalin arzikinsu babu kuɗaɗen da ake hada-hada ta yau da kullum, kana ganin wannan zai taimaka a karya su gaba ɗaya, kuma yaƙin ya zama taƙaitacce ba a daɗe ana ta fama da jefi-jefi 'yan ƙuna bakin waƙe nan suna shigowa ba?
Mun imani da wannan abu da suke da suka faɗa yanzu gaskiya ne, kuma mun san cewa in Allah da ba za su ainihin kai labari ba. Abin da suke yi abu ne wanda kamar na discretion, suna son su ainihin gwada cewa yanzu suna nan, kuma bayan su kansu sun san cewa an riga an nankwace su, kuma za su tsaya da kuɗi ɗin nan har abada abada. Kuma in Allah da wannan yaƙin ya zo ƙarshe, duk inda suke yanzu muna ainihin ba da shawara ko kuma muna ƙara gaya musu kasan mu cewa su lura da irin wannan ta'adda wanda ke sun bar wannan daji na sanbiza, domin an kore su daga wannan wurin, ba inda suke yanzu suna ainihin ƙoƙarin su shiga cikin mutane domin su laɓe kada a kama su domin a yi musu hukunci. Sannan dukkan wannan abubuwan da ka faɗa gaskiya ne, shi da ke sa su ainihin suna gudu. Bayan su gudu ɗin za ka ga mafi yawancin harin da suke kai yanzu ko ba za su iya tunkaran mu ba, sai su ɗan je ƙauyuka suna ɗan samun abinci kamar yadda mai bayani da yanzu. To kuma duk wannan abin shi ma mun ainihin za mu tabbatar cewa mun ƙara ainihin daura kamara da mun tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan abin da suke yi. Kuma mun san Allah yarda da haɗin kan jama'a, kuma yadda mun san mun haɗin kan su za mu ci nasara a kan wannan abin. Wannan abin Allah da mun wani abin da zai zo sama kuma ya zo ƙasa, na zo ƙasa na har abada.
General Rabi Abubakar kenan, daraktan yaɗa labarai na headquarter tsaro ta Najeriya, a tattauna da ni da shi Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ɗinkinmu guda ɗaya ga ƙasarmu guda ɗaya kai dai ni.
madalla a gaida Umar Faruk Musa. Jama'a masu sauraro, idan an samu sarari yau sai a lalubo tashar talabijin din farin wata da ke birnin tarayya Abuja don kallon bidiyon nan akan ƴan Boko Haram wanda muryar Amurka ta samu da karfe 11 na daren yau, sai kuma gobe Juma'a da safe da karfe 10 daidai agogon Najeriya. Yanzu kuma bari mu leka kudancin Najeriya, inda ƴan yankin ke bayyana ra'ayoyinsu akan lafiyar shugaba Muhammadu Buhari wanda ke turai yanzu haka, yayin da a cikin ƴan kwanakin nan kuma ƙungiyoyi daban-daban suka gudanar da zanga-zanga nuna matsin rayuwa a faɗin ƙasar. Ga dai wakilin sashen Hausa Lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani.
Bisa ga dukkan alamu dai, ƴan Najeriya na ci gaba da kasancewa a cikin rudani dangane da batun cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari lafiya ƙalau yake, ko kuma yana tattare da wata rashin lafiya da ba a kai ga bayyanawa ba. Wannan lamarin dai ya haifar da tace ne ce musamman a kudancin Najeriya, inda ko da yaushe suke ta batun kabilanci da kuma bambance-bambance ga ra'ayoyin ƴan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin akan halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake ciki.
My name is Daniel.
Wannan yana cewa ne sunana Daniel.
Initially I learned to speak. Eventually now they say he said that people are.
Yana cewa ne da zaran ciwo ya kama ka sai jama'ar kasa su ce ka mutu. Gaskiya mu mutanen wannan yanki na Niger Delta muna ganin shugaba Buhari ya mutu, idan kuma bai da damar dawowa a gida Najeriya ya kamata yayi cikakken bayani domin jama'ar kasa su sani, saboda rashin ji daga gare shi ba zai haifar da da mai ido ba a kasar ta Najeriya.
But we are praying that the president should recover so that they come back to face the task of governance of the federation.
Yana cewa ne sunana Riki Wuke, muna addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo lafiya domin ci gaba da gudanar da ayyukan da ke a gabansa. Amma dai akwai shakku da yawa a zukatanmu na cewar shugaban na raye ko akasin haka.
Muhammadu Buhari da wuce Allah da wuce lafiya ba. Magana ta gaskiya shine ya shekaransa da kuma gurbin da yake, in an ci da lafiya wannan ba mamaki. Idan mu muna masa fatan alheri, muna masa fatan Ubangiji Allah ba shi lafiya, Allah ya sa shi lafiya da wadda Allah alƙawarin da ya mana. Amma kuma su masa fatan mutuwa, an ga tana kankowa.
Sunana Umar MT Riskuwa. Su dai Najeriya suna da haƙƙin su san me shugaban su yake ciki. Abu ne wanda ya kamata a yi bayanin shi, bayani na tsakani da Allah. Muƙarraban gwamnati za su iya bayanin cewa shugaban ƙasa lafiya lau yake. Ɗan Najeriya za su iya ganin ba haka ba.
Bayanai dai daga fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suna cewa shugaban Najeriya na nan lafiya ƙalau, kuma kowane lokaci daga yanzu ya iya dawowa gida Najeriya. Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Saboda shi shugaban Muhammadu Buhari ya samu mu da muke masa jami'an sa da muke hurɗa da ƴan jarida, ni bokin aiki na tuna shina da ministan yaɗa labarai Muhammad, hatta shugaban Najeriya mai rikon kujera wato Professor Yemi Osinbajo, duk ba wanda bai fi cewa shugaban Muhammadu Buhari siya yake, kuma yana nan yana cigaba da hutun sa a cikin gaba. Duk wani ɗan Najeriya da bai yadda da ni ba, bai yadda da Femi Adesinamu, bai yadda da Lai Muhammad ba, bai yadda da taimakin shugaban kasa Osinbajo ba, to ya kake sani da shi. Shi kuma shugaban kasa na ai ba na wasan kwaikwayo ba.
To zuwa yanzu ya labai kamar ruku akwai adadin lokacin da shugaban kasar zai dawo zuwa yanzu?
Lokacin da likita ya ba da sakamakon binciken da suke, amma na tabbatar maka cewa ba wani abu ne da zai wani lokaci ba, mu dai ana mu hangiya.
Kuwa bayan nan dai sai da aka gudanar da wata zanga-zanga a Najeriya dangane da halin matsin rayuwa a biranen Abuja, Lagos da Port Harcourt. To sai dai kuma a birnin Port Harcourt zanga-zangar ba ta yi tasiri ba, inda jami'an tsaro suka tarwatsa ƴan zanga-zangar ta hanyar saka musu barkonon tsohuwa. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kuke ganin yadda ake gudanar da zanga-zanga kwanan nan a Najeriya. Amma kafin mu bude muku layoyin mu, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Ba za mu shirya ba. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 202 205 2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Yobe.
Sunana Ado Charles Direba, in gure Yobe cikin Najeriya.
To malam Ado, muna jinka.
Ni ra'ayi na akan General Muhammadu Buhari, mun san insha Allah rabbi lafiyar sa kalau, kuma zai da gida Najeriya lafiya kalau. Kawai dai mutane ne mahassada suke ganin kamar oye jinya sakamakon dan adam yana da lalubi ai. Jinya ma in ya taho ba laifi bane ai.
To malam Ado, ya kake ganin irin zanga-zangar da ake gudanarwa a Najeriya kwanan nan?
Eh, wannan zanga-zanga wato marasa kishin kasa ne suke yi. Mu da muke jihar Yobe mun san wannan zanga-zangar adawa ce, kuma Buhari nan ya cece Najeriya tana cikin tashin hankali. Yanzu gashi nan mu muna yau ko ina ba mu da matsalar tsaro. Allah ya kawo Buhari ya gyara jihar kasan nan ta mu ras. Da haka wanda suke zanga-zangar ba su san abin da arewa take ciki bane. Mu da muke arewacin arewa.
To malam Ado, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna da amin
Ado Charles Dewa Alsaka.
Mun gode malam Ado. Muna da sauran lokaci jama'a masu sauraro, sai a kira a bayyana mana ra'ayi. Kuma yau abin da muke tattaunawa a kai shine, shin ya jama'a kuke kallon wannan zanga-zangar da ake gudanarwa kwanan nan a Najeriya? Mun samu kira daga Taraba.
Malam Shehu ne yake magana.
To malam Shehu, muna jinka.
Sauran da nake son bayar game da zanga-zangar da ake yi a kasar nan shine, ya zama ta shugabanni su dinga faɗin gaskiya, su kuma su jibi yadda talakawa suke fama a cikin wannan ƙasan. Saboda haka idan ana yi haka ba za a samu zanga-zanga cikin ƙasa ba. Idan yau kina samu kina ci dan wanki baya samuwa, dole ne ya zama da zafi, yunwa kuma ya fitar su ne. So muna roƙo Ubangiji ya ba shugaba.
To malam Shehu kenan daga Taraba, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Jigawa?
Ina magana da Sani Haftani daga Jigawa, kasan kakar lokar gamu.
To malam Sani, me zaka ce game da zanga-zangar da ake ta yi kwanan nan a Najeriya?
Zanga-zanga kawai dai mutane suna yi ne wanda ba su san kan yadda gwamnati take ba.
Me yasa ka ce haka?
Wanda aka ce an sami an matsala kaɗan, to dole fa sai an daure gyara ba a yasa, sai in aka yi ɓanna sai an gyara kafin abin ya yi daidai. Saboda wannan zanga-zanga mutane su yi haƙuri, Allah da komai zai daidaita. Kuma mu ba shugaban ƙasa Buhari fatan Allah dawo da shi lafiya. Allah ba shi lafiya.
To madalla malam Sani daga Jigawa, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kogi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kogi?
Hajiya Isa Jibrin ne daga Kogi ce.
To malam Isa, muna jin ka, mecece gudunmuwarka yau?
To gaskiya ni dai ina taiwa baba addu'a Ubangiji Allah ya ba shi lafiya.
Amin.
Yawa, masu fata da sauran faɗa abubuwa kuma Ubangiji Allah ya mayar, Allah ya shirye su.
Amin.
Yawa, Allah ya bashi lafiya. Ku kuma muna ta gode muku da wannan abubuwa da kuke kai mana.
To malam Isa Jibrin, me zaka ce game da zanga-zangar da ake yi kwanan nan a Najeriya?
Zanga-zangar da ake yi, ya kamata gwamnati ta yi kokari a rage farashi. Abubuwa sun yi wa mutane tsada gaskiya, bismillah.
To malam Isa Jibrin kenan daga Kogi. Yanzu kuma bari mu je Kebbi.
Daga assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Shehu Meli Yauri daga Kebbi State.
To malam Shehu, muna jinka.
ni abin da nake magana da shi akan wannan zanga-zanga da ake yi, wannan ba sai aikin da suke yi masu zanga-zanga, saboda in sun sai aikin da suke yi, wannan shugaban kasa wannan namu na Najeriya, Allah ya kawo mana shi mutumin mai kirki wanda kowa ya san hannu a ƙasar da yake. Don haka muna fatan alheri, Ubangiji Allah ya baki, Allah ya baki lafiya, kuma wannan masu zanga-zanga sai sun aikin da suke ba su wannan zanga-zanga, saboda wannan kafa ta shiga wani hannu da ake ciki, don haka muna musu magana cewa sun abin da suke yi. Ba wani zanga-zanga kawai ba, shi ne kafa addu'a, shi an magana da gaskiya. Ya ku muna fatan shugaban kasa Allah ya dawo shi lafiya, ko duk wasu mutane wanda ke kulle-kulle a kai shi, Ubangiji Allah ya kare su, ko su waye.
To Mallam Shehu kenan daga Kebbi, mun ƙara samun wani kira daga Jigawa.
Hello,
da wa muke magana daga Jigawa?
Abdulkadir daga Jigawa.
To Mallam Abdulkadir, muna jin ka.
Wannan zuwana mun wata Allah ta hawo da lafiya.
To me zaka ce game da zanga-zanga da ake ta yi kwanan nan?
Su kuma wani zanga-zanga su yi hakuri, kuma zai da yadda Allah ya yadda. A kayan hakuri dai.
Ciao.
Kana an yi ɓanna yan da ba a zato, amma gyara ta hankali.
Tumala Abdulkadir kenan daga Jigawa, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 3:52 mun samu wani kiran daga Taraba. Da wa muke magana daga Taraba?
Bala yaro mai kayan miya.
Tumalan Bala, muna jin ka, me zaka ce game da zanga-zanga da ake yi a Najeriya kwanan nan?
Gaskiya ya kamata su yi hakuri, wannan shugaban kasa namu mai kokari ne, Ubangiji muna masa addu'a, Allah ya bashi lafiya, kuma Allah ya dawo da shi lafiya.
To Mallam Bala kenan daga Taraba, mun so mu ƙara ji daga bakinka, amma kuma layinka ya goce. Mun samu wani kiran daga jihar Plateau. Da wa muke magana daga jihar Plateau?
Muna magana da Magani Adamu daga Kanwa.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka game da zanga-zangar da ake yi kwanan nan?
To a gaskiya a ra'ayina dai zanga-zangar dai ba zai biya mana komai ba.
Me yasa ka ce haka?
Don a gaskiya abin da Allah ya yi rubuta dai kawai a bar shiga Allah kawai.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Ilori.
Kuna magana da Garba Makerin Umara.
Da Malam Garba Makerin kace?
Makerin Umara.
To Malam Makerin Umara, muna jin ka.
Ina so in bayyanar da ra'ayina.
Muna jin ka.
Saboda duk wanda yana zanga-zanga bai damu da zama lahiya ba. Duk wanda ya damu zama lahiya bai wani zanga-zanga, illa fatan roƙon Allah yake yi su ba har lafiya.
To Mallam Makeri kenan daga Ilori da ra'ayinsa. Kuma anan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu, za mu ce mun gode, sai kuma gubin Allah kai mu, za mu sake ba ku wata damar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta sake yin Allah wadai da matakan kasar Rasha a Ukraine, biyo bayan barkewar barin wuta tsakanin dakarun gwamnati da masu ra'ayin awari da Rasha take marawa baya a gabashin Ukraine. Da take jawabi karo na farko a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wakilin Amurka ta dindindin a Majalisar Dinkin Duniya, Jakadia Nikki Haley, ta bayyana cewa Amurka na ci gaba da yin tur da zaluncin da Rasha take yi. Abin takaici ne, domin abubuwa ne makamantan wannan da ya kamata wakilan Amurka su yi Allah wadai da su tun shekaru da dama da suka gabata. Ba lallai haka ba, muna so mu kyautata dangantakanmu da ƙasar Rasha. Duk da haka, yanayin da gabashin Ukraine ke ciki ke buƙatar ƙasar Rasha ta fito ta yi Allah wadai a kai. Ba gabashin Ukraine kaɗai ke fama da cin zalin da ƙasar Rasha ke yi ba. Jakadia Haley ta bayyana matakan ƙasar Rasha a Crimea da kuma yin kira domin gaggauta kawo ƙarshensu.
Crimea is a part of Ukraine.
Crimea yanki ne na ƙasar Ukraine. Makamancin takunkumin da muka sa a Crimea zai ci gaba da kasancewa har sai ƙasar Russia ta mayar da cikakken ikon Crimea a hannun Ukraine. Ainihin manufar Majalisar Ɗinkin Duniya akan wannan shine ƙasashe su zauna lafiya da juna. Cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar Minsk ta gaggawa da Amurka ta kuke goyon baya ita ce fitacciyar hanyar maido da zaman lafiya a Ukraine.
The Minsk agreements require the
Yarjejeniyar Minsk ta buƙaci dakatar da ayyukan soji da janye manya-manyan makamai daga dukkan sassan. Wannan dabara ce ta tsagaita wuta mai ɗorewa. Janye dakaru da kawar da manya-manyan makamai daga wannan yanki zai kubutar da rayukan jama'a da dama. Kuma wajibi ne a ba ƙungiyar samar da tsaro da haɗin kan Turai ta OSCE cikakkiyar damar saka ido a duka wuraren. Jakadu ya halatta bayyana cewa ƙasashen Rasha da Ukraine sun goyi bayan kiran tsagaita wuta da kwamitin tsaro ya yi ranar 30 ga watan Janairu. Wannan ne karo na farko da kwamitin ya samu nasarar samun haɗin kai ta kuma ƙara da cewa Amurka na sa ran waɗanda za su iya shawo kan ƙungiyoyin da ke faɗa. Ƙasar Rasha za ta yi duk abin da za ta iya yi wajen kawo ƙarshen ƙaruwar tashe-tashen hankula. Ƙasar Amurka na tare da jama'ar ƙasar Ukraine waɗanda suka kwashe kusan shekaru uku suna fama a ƙarƙashin ayyukan ƙasar Rasha na ɗaukar matakin soja a cewar jakadiyar hali. Sai ƙasar Rasha da masu ra'ayin aware da take goyon baya sun mutunta dokoki da kuma yankunan ƙasar Ukraine za a kai ƙarshen wannan rikici. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan kuma yana cewa karfe 3 saura wato karfe 3:57. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Fiye da wani shugaba a tarihin ƙasar Somalia da yake daidaita Abdullahi Muhammad ya samu gagarumin goyon baya da kyautata masa zato a daidai lokacin da ya hau ƙargan mulkin ƙasar. Dubban mutane ne suka mamaye tituna a birnin Mogadishu suna shewar murna a yammacin Larabar jiya bayan da Majalisar Somalia ta zaɓi Muhammad da aka fi sani da Farmajo da gagarumin rinjayi. An shirya irin waɗannan bukukuwa a birane da dama a faɗin ƙasar Somalia da wasu garuruwan Kenya kamar na Garissa da kuma Islay wanda mutanen Somalia ke da rinjayi a cikinsu. Sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya zai ci gaba da yin aiki a cewar alƙalin babban kotun Kenya John Mativo da ya zantar da hukunci a yau Alhamis da cewa umarnin da gwamnatin ƙasar ta bayar na rufe sansanin ya nuna bambancin da rashin ɗattaku. Ya ce shawarar da gwamnatin ta ɗauka wato yana auna 'yan gudun hijiran ƙasar Somalia wani abu ne da ya saba wa doka kuma yana zama nuna bambanci. Inji Mativo wanda ya kuma bada sanarwar cewa za a sake buɗe sansanin bayan hukumar 'yan gudun hijiran ƙasar ta wargaza shirin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.